sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye tarushin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a normal da Allah da kuma niya ha kuma na iya samu mu alfa radio na kuma sun dake kasar Ghana su kuma masu na'urar computer duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim Ayo ne sai dai wannan karanta da Nazira Ahmed Hausawa da ma sauraron abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da rannan da wani sabon shirin a cikin shirin zamu kawo muku tattaunawa akan yadda bakin iyakan za a magance barin bakin iyakan Najeriya wasarere kuma akan wannan batu ne za ku kira mu domin ku bayyana mana ra'ayoyinku sai kuma labarin wasanni a takaice tare da Luwan Muktar Abbas daga kasar Ghana sai dai duk waɗannan sai kun jadda duniyar ta wuni
Masauraro assalamu alaikum A kasar Kamaru jama'a na gujewa yankunan masu magana da harshen Turancin Ingilishi bayan da daruruwan mayakan ƴan aware suka yi arangama da sojojin kasar jiya Talata a garuruwa biyar da wasu ƙauyuka har mutane 15 suka rasa rayukansu Al'ummar yankin sun koka akan yadda sojojin kasar basu dauki matakin gaggawa ba a yayin da ƴan aware suka kai harhare da dama a lokaci guda An yi harbe-harben bindiga tsakanin mayakan ƴan awaren da ba a san adadin su ba da kuma wasu sojoji na musamman akalla su 50 a unguwar Mile 16 Balipamba dake kusa da kudancin maso yammacin garin Biweya Sojojin sun ce maharan sun kona motoci da gidaje da kuma shaguna Janine yar shekaru 47 da haihuwa wata kwararra a harkokin shari'a dake aiki a garin na shirin barin sa da ƴaƴanta uku da kuma mai gidanta da ya samu rauni
We cannot continue living in such an environment where you cannot even trust your neighbor. Where are the armed men coming?
Tace ba za mu ci gaba da zama a cikin irin wannan halin ba inda baka yarda da makwabcinka ba. Daga ina ƴan bindigar ke zuwa kuma ta yaya aka yi suka shigo gari ba tare da sanin sojoji ba. An kuma kai wasu har-haren makamantan wannan a wasu ƙauyuka guda hudu da ke yankunan arewa maso yammaci da kudu maso yammacin kasar ta Kamaru ciki har da Bamenda da kuma Mampe har da Wum. Jami'ai alaldin nan gahar da ke gabashin kasar Afghanistan sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin ƙunar bakin waken da aka kai a jiya Talata a yankin ya tashi ya zuwa mutane 68 daga 32 adadin da aka fara badawa a can baya. Harin ya faru ne a gundumar Muhammad Dara a yayin da mazauna garin suka yi wata zanga-zanga a ƙauyen Daka ta neman a kori wani kwamandan 'yan sandan yankin. A wata sanarwa yau Laraba, Ataullah Kogiani, mai magana da yawun gwamnatin lardin, ya ce wasu ƙarin mutane 165 sun jikkata a harin. Sai dai 'yan ƙungiyar Taliban sun ce ba su suka kai harin ba. A 'yan sa'o'in da suka gabaci wancan harin, an sake kai wani harin bom na daban da ya shafi wasu makarantu guda uku a babban birnin lardin Jalal Abad, inda akalla wani yaro ya mutu wasu mutane da yawa kuma suka jikkata. A cewar mai magana da yawun ma'aikatar ilimin lardin a lokacin da ya yi hira da muryar Amurka. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa yau Laraba cewa gwamnatinsa ta san mutane biyun nan da Burtaniya ke zargi da kai harin guba akan wani tsohon jami'in laƙin asirin Rasha a watan Maris. Sai dai kuma Rashar ta musanta zargin da Burtaniya ta yi na cewa ita ce ta kitsa harin na guba wanda ya jikkata Sergei Skripal da kuma ɗiyarsa Julia. Putin ya ce babu wani abu na musamman ko na laifi game da mutanen biyu ya ƙara da cewa fararen hula ne kuma yana fata za su fito su bayyana kansu. A makon da ya gabata ne, Prime Minister kasar Burtaniya Theresa May ta sanar da cewa masu bincike sun gano wasu mutane biyu daga wata cibiyar laƙin asirin Rasha da ake kira GRU a takaice suke da alhakin kai harin na watan Maris a garin Salisbury da ke Burtaniya ta kuma zarge su da laifin zagon ƙasa da yunkurin yin kisa. Ma'aikatan agaji a jihar North Carolina da ke Amurka na yin kira ga jama'a akan su kammala shirye-shiryen isowar mummunar guguwar Florence a yau Laraba, kafin guguwar ta fara da ruwan sama da ka iya kisa da kuma iska mai ƙarfin gaske. Kwana da kwanaki kenan guguwar na ci gaba da kasancewa mai tsanani da ta kai mataki na hudu da kuma ƙarfin iska mai gudun kilomita 220 a cikin sa'a ɗaya yayin da take kusantar gabar tekun gabashin Amurka. Kwararru a fannin yanayi ba sa tunanin karfin guguwar zai canza sosai kafin ta dara gobe Alhamis da yamma ko safiyar Juma'a kusa da iyakar jihohin Carolina ta arewa da kuma Carolina ta kudu. Ana kuma nuna damuwa akan yadda guguwar za ta ja burki na wani dan lokaci idan ta kutsa da gabar tekun daga nan ta shiga yankin. A lokacin ne za a yi ruwan sama kamar da bakin kwarya a wasu sassan jihohin Carolina ta arewa da kuma Carolina ta kudu da kuma jihar Virginia.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na mu da Amurka. A cikin shirinmu na rana mun kawo muku rahoton yadda gwamnatin tarayyar Najeriya ta tsake ya wasu ƴan kasar India da Koreyawa domin sun shiga kasar ta barauniyar hanya. Yanzu kuma tattaunawa ce yadda za a magance shigowa cikin kasar barkatai. Akan wannan batun ne kuma muke son ku kira mu domin ku bayyana muna rayoyinku ga Hassan Maina Kaina da masani harkokin shirye da fice Alhaji Baba Ababa Abba.
To na farko dai wannan gaskiya abun da kowane ɗan ƙasa ya kamata ya murna a kan cewa mun kai matsayin da har za mu gane jebu da na gaskiya. In ka sani kullum mu ana cikin koromu, yau a koromu daga Ingila, yau a koromu daga Libya, kaza da saboda muna shiga ba a kan hanya ba, kuma ƙasashe da yawa suna irin wannan abu. To sanin hanyar da za a yi a san cewa wanda ya shigo da gaske da wanda ya shigo ta hanyar gaskiya ba abu ne muhimmanci kwarai da gaske. Don wanda ya shigo ba ta hanyar gaskiya ta jebu ba, shi daman jebu ne, kuma duk abin da zai kawo maka jebu ne. Don shi abubuwan da ake kawowa ba kan tsari ba, ta hannun waɗannan ne, magungunan da suke kawo illa a yaranmu, magungunan da suke kawo maye da sauransu. Kaga dai in mutum bai shigo ta hanyar kirki ba, ba a san menene sana'arsa ba, in ya zo zai nemi abubuwan da zai yi ne. Ƙasa kuma Najeriya ba ƙaramar ƙasa ba ce, ba ƙasa ce, ƙasa ce wanda take da jama'a kuma take da fili kuma tana da hanyar samun kuɗi. To waɗannan mutane ba abin da ba za su yi ba na neman kuɗi, don ba abun kirki ne kansu ba, dama abin ya kawo su neman kuɗi ne.
To duk da haka idan muka duba da yake yawa ya za a magance shigo irin wannan shigo da kai ba.
Eh, to abin da za a yi a magancewa shine abubuwan da aka fara yi, ai da ba a yi haka. To yanzu tun da an fara haka, wato ya nuna cewa masu tsaro sun kawo hanyoyin da za su gane na gaske da rashin gaske kenan. Abin da za a ce a ƙara musu ƙarfin gwiwa ta hanyar da za su iya gane cewa waɗanda sun shigo ta hanya, waɗanda ba su shigo ta hanya ba, waɗanda ko su shigo ne a ba su ƙarfi a kan cewa ko ma daga airport ɗin za a maida su ba tare da matan sun shiga ƙasa ba, yadda ake a sauran ƙasashe. Abin da za a yi shi ne kawai dai a ƙara wa mutanen immigration ne ƙarfin gwiwa yadda za su yi magani da duk wanda ya shigo ba a kan hanya ba, nan take sai a fita shi.
To a gaida Hassan Maina Kaina, kafin buɗe layukan da za ku kira mu a ci gaba da shakatawa da wannan faifan.
Kiɗin maza daban da na mata, soja wuta gudu barewar daji, soja tuwon kaya miya allura.
Kuke mazan fama ku ne muke shira filin daga,
ga masawa a jawa
sai gozo soja wa cikin dawa filin daga kasan soja idan ka gane shi kishin kasa yake ga maza dawa idan kun duba kama dawa suke sai shabukar waya cikin dashi domin ku suke kai amma al'umma ganin namijin ai sai an hade fagen daga sai gozo soja wa cikin dawa filin daga
to madalla
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655
Toma da lamun samu kira na farko wace magana?
Dauda ne yake magana daga Lakwari aboki Isubu Dogara.
To Mallam Dauda me ra'ayinka game da wannan batu na barin bakin harkokin bude ko kuma yadda za a magance?
Eh wannan harkoki dama abin da ya kamata shugaban kasa ya yi mana mun ji dadi lokacin da yace ya rufe boda saboda irin shigo da wannan irin muga abubuwa. To dama irin mutanen nan ya kamata a rinka lura tun da wuri ya kamata a yi maganin shi.
Okay to.
Yawa.
Rayanka kenan.
Nagode.
To mun gode kwarai mallan Dauda
daga. Ina kenan daga nan Lakwaje nake kira.
To mun gode.
Ina neman ku da mun bana samun ku. Ku rinka taimaka kuna tuna mu yar Lakwaje. Muna da yawa wanda
muke. A ci gaba da kokari ba laihin mu bane, laihin layin ne.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, wace magana?
Dan ke da aiki.
Rahi alo. Wace magana?
Na mun tsala ne, ina kiran ku daga gasa tsuna tare da Nigeria.
Eh to muna jin ka.
To to gaskiya fa zamu ji kunnan su masu tsare iya kan mu a gaskiya Lade Ibrahim saboda kaga ya nuna cewa fa akwai dan baraka ki. Har fara nan nan suna cewa waya sun da suke kullawa me suke aikata a cikin me
da. To a ina ce samun baraka?
Na'am?
A ina ce samun baraka?
A to ba ba sanin tsaro mana. Ko ba ka ba tun da kake shigo kaga dole ne magana tsaro yanzu ka duba da dajin na labin na kwari na miga na ina ne da kawai duba ka ce ana sai magana tsaro mun san da suke kawo cikin dajin cikin nan to kaga mata ya mata ya sa ido akan su da fatan za ku tashi lafiya
to mun gode kwarai ta wannan ra'ayi naka da muna katsina yanzu ai da katsina ayya layin katsina ya yanke to muna magana ne akan shin me kuka ya kamata a yi domin ganin cewa an dauki mataki ko kuma to mun samu kira daga jamhuriyar Niger waye daga Niger ayya ko shi ma line Niger din ya yanke muna magana akan shin wani mataki kuke jin ya kamata dauka domin ganin cewa mun samu kira daga Katsina waye daga Katsina
Alayhi salabi o mai adwa
to Allahu sani me yayi ra'ayinka game da wannan batu
wato duk wannan al'amari na sha'anin masu shiga da fita dinnan
eh
saboda Allah sai an budda cin hanci ga rashawa
to kana jin yana daga gaskiya abin da ke kawo
a kwarai da gaskiya
to
wallahi in dai babu cin hanci da rashawa dukkan abubuwa namun Najeriya daidai to zai
mun gode kwarai Alhaji sanin da wannan ra'ayi naka
wallahi kai
Allah ya sa mahukunta sun ji indai haka ne
amin
to yanzu mun samu kira daga Kaduna waye daga Kaduna
Aliyu Jumare ne yake kira daga Kaduna
to Aliyu Jumare me ra'ayinka
ra'ayi na wato ita gwamnati ne take da takaci kwarai da gaske
to me yasa ka ce haka
a to ga abubuwa mun muna gani abin da yake faruwa a ƙasa maimakon a gyara kawai sai daɗa abubuwa kawai daɗa lalacewa yake yi.
Kamar me?
Eh to misali ka kamar yadda waɗannan ƴan kashe-kashe da suke yi da kama mutane.
To mun gode Aliyu Jumare da wannan ra'ayi naka. Wace magana?
Assalamu alaikum. Ladan Ibrahim Aiwa, kana magana da Sama'il Sawa kafe mu a daki karamar gubar Ganjo jihar Bauchi.
To Sama'il, me ra'ayinka game da wannan batu?
To alhamdulillah, Ladan Ibrahim Aiwa, ni ba ni kusa da gida ma, ba ni kusa da radio ne, ina muku fatan alheri ne saboda na kwana biyu ban kama ku ba.
Mun gode kwarai, mai rabon je Kaduna, waye a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wake magana?
Shugaban masu kiran waya gidan rediyon America na sashen Hausa, Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar
Kaduna,
Najeriya. To, alhamdulillah, bala Ibrahim Ladan Ayawa, wannan al'amari fa da ake tattauna babban al'amari ne.
To,
saboda idan muka dauka kaga inda ake ta kanta Najeriya za a yi kokari, kaga idan maganar kwaliki an ci a raba boda din nan, mutane suna ta surutu. To kaga ana samun irin wannan fasakori, ana samun wannan matsaloli, kaga ba karamin rashin ci gaba bane. Ya kamata a ce gaskiya kowane dan kasa ya kishin kasar shi, saboda ita dai Najeriya nan dai ba mu da inda ya wuce ta, ya kamata a ce muna kishin ta. Ko bai kamata a rika samun irin wayannan matsalolin ba, ka je wasu kasashen da gani makwabtan mu ma nan, idan ka je akwai kasar da baka yi ta kaje gidannatin da kake so ba, haka ya kamata da gaskiya mutane su kokari suna kiyaye doka.
To mun gode kwarai mai rediyo da
muka fata alkari,
mun gode Musa mai rediyo da rikoda. Muna Adamawa, ya Adamawa.
Abu Sufyan daga Gila.
To Abu Sufyan, me ra'ayinka?
Rayuna shi ne ya kamata kasan nan a yi doka wanda idan aka kama mai cin hanci da rashawa za a hukunta sosai.
To yanzu kana ganin ba hukuntawa?
Hukuncin da ake ya kasa, shi yasa abun yake yawa.
To Allah sa mahukunta sun ji wannan kira naka, Abu Sufyan.
Amin.
To mun gode kwarai da gaske. Muna makira kuma daga Gombe. Waye daga Gombe?
Tare da Gombe daga Magaji Oldo daga Tumo Akko local government Gombe state Nigeria.
To Magaji, me ra'ayinka game da wannan magana?
Eh, ra'ayina dai ina ga cin hanci da rashin wannan wanda an kama da shi da hukunta mafi sauki kawai.
To,
hello.
To shi kenan. To mun gode kwarai, Allah sa. Yanzu muna da Maturu. Waye daga da Maturu? Waye daga da Maturu? Ayya, layin da Maturu ya yanke. Muna magana ne a kan. To Jigawa, waye daga Jigawa?
Musa mai lamba ne daga Hadeja.
To Musa mai lamba daga Hadeja, me ra'ayinka?
Kamar da
eh
kamar kan cin hanci da rahaya, ai sassauci da yawa.
To kake gani?
Kwarai kuwa.
To an ce hakun wani daman wani.
Ya kamata shugaban kasa ya ta wanda sukuwa da ya taji tsoro.
Da kyau. To Allah sa ko shugaban kasa bai ji ba, Allah sa hadiman shi. Mun gode Malam Musa mai lamba. Muna Katsina, waye a Katsina?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Barka da wuri, barka da wannan lokaci.
Barka ka dai madubo.
To mai magana dai Alhaji Lawal Karofi dake tsangama karamar hukumar Kanja nan jihar Kaduna a Najeriya.
To Alhaji Lawal, me ra'ayinka game da wannan
batun? Gaskiya al'amari wata ra'ayina irin wanda suke yi wata baya fage na haurowa kasan mu Najeriya. To gaskiya su ke kara gurbata mana kasa. Ya kamata gaskiya kamar da shugaban kasa dake matakin cewon a mai da wannan wurin suka shigo. To gaskiya wannan abu ne mai kyau. Wanda ke gaskiya da dama, so da dama za ka ga irin waɗannan mutane suke shigowa. To wallahi wannan ba shi na shigowa da zuciya ɗaya ba, yana shigowa da niyyar ya zo ya biya mota ya biya samu biyan bukata na shi ne. Ka ga irin waɗannan abubuwa gaskiya ba su da kyau.
To mun gode
irin tsarin ta na neman.
Mun gode Alhaji Lawal, bari mu je Jigawa kuma, bari mu sake komawa Jigawa. Waye a Jigawa?
Wa assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Sha'ibu Muhammad, Kudigin Auyo local government Jigawa state.
To Sha'ibu, me ra'ayinka?
Ni ra'ayina yana da kyau a harkokin da ake misali na bincike a kan cin hanci da rashawa.
Sai dai Shaibu, ka ajiye rediyo kusa da kai kuma, ina jin ka, ina ji na ciki.
To?
Muna jin ka, na ce ka kashe rediyonka. Waye a dama turu? Hello, waye daga dama turu? Aya, na dama turu ya ajiye, ya yi gajin hankuri. Muna magana shin ya kuke jin ya kamata, me ya kamata a yi domin rage ko kuma to mun samu kira na ƙarshe daga Birnin Ikon Najeriya. Waye daga Lagos?
Salamu alaikum, barka da aiki.
Wa alaikum salam, wake magana?
Yunusa Yaro ne da ke yake magana daga nan Lagos.
To Yunusa Yaro, me ra'ayinka game da wannan batu?
Ra'ayina irin wannan abin da ma tun farko ya kamata a dauki hakunci saboda abin da ya sa mutanen nan suna yin shi.
Kash, bayan Yunusa Yaro ma Lai Inusa Yaro ma ya tsinke. To da wannan ne muka zo karshen kiran da za mu yi dauka a yau. Gobe mun bude muka zo da wani sabon maudu'i a kira kuma a bayyana ra'ayi. Toma da la yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Yau za mu so labarin wasannin ne da gasan share fage na shiga gasar cin kofin Afirka inda kasar Ghana ta sha kashi a hannun kasar Kenya a ƙarshen mako da ci daya mai ban haushi. Sai dai kuma a wannan gasa inda aka yi karawa tsakanin kasar Senegal da Madagascar an samu tsitsiniya inda mutum ɗaya rasa ransa sannan mutane kamar 37 sun ka samu raunuka. Yanzu ga jerin sakamakon wasannin da aka yi a ƙarshen makon. Comoros da kasar Cameroon sun yi kunnin doki ɗaya da ɗaya, sa'annan tarayyar Nigeria ta laza sashe Seychelles ci 3-0. Afirka ta Kudu da kasar Libya an tashi baran-baran, sa'annan Kenya ta yi nasara akan kasar Ghana da ci 1-0. Kasar Uganda da Tanzania sun yi baran-baran. Namibia da Zambia suka yi kunnin doki. Equatorial Guinea 1, Sudan na banza, Gabon 1, Burundi 1, Mozambique 2, Guinea-Bissau 2, Gambia 1, Algeria 1, Mauritania 2, Burkina Faso babu ko daya, Egypt 6, Niger babu ko daya, sa'annan Morocco 3, Malawi babu ko daya, Madagascar 2, sa'annan Senegal 2, kasar Mali ta lallasa South Sudan da ci 3-1, sa'annan Ethiopia wato Habashi kenan ta lallasa Saliri ci 1 mai ban haushi, Cote d'Ivoire 2, Rwanda 1, Zimbabwe 1, Congo 1, sa'annan Angola 1, Botswana babu ko ɗaya, Togo da Benin ne sun yi baran-baran babu karibin damu, sa'annan Liberia da Congo sun yi kunnin doki 1-1 kenan, sa'annan kuma kasar Guinea ta lallasa Central African Republic da ci 1 mai ban haushi. Mataimakin mai koyar da Black Stars wasa Yao Preko ya siffanta kasar Cote d'Ivoire a matsayin kasar da za ta zama barazana ga kudurin Black Stars a gasar cin kofin kasashen Afirka ta yamma kasar shekaru 20 da yanzu aka ke gudana a kasar Niger. Dukkansu biyu, Cote d'Ivoire da kasar Ghana, sun kai wasan kusa da na ƙarshe a gasar ta Wafo. Tsohon dan wasan Black Stars Augustin Ahef yana fadan cewar kungiyar kwallon kafar kasar Ghana na nan gaba ta tabbatar ta yi yaki da cin hanci yadda ya kamata, yadda za a samu tsarin aikin na gudana sosai. Wannan sharhi na Ahef ya iso ne yayin da rukunin nan na daidaita lamarin kwallon kafar Ghana daga hukumar FIFA da CAF ke taduwa da gwamnatin Ghana game da waɗanda za su zama mambobi na wannan kwamiti. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Ridwanullah Muktara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka na yau, wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A kwanakin baya ne, hukumar tallafawa kasashe masu tasowa ta Amurka ko USAID ta bayyana da ƙarin kuɗaɗe don tallafawa wajen ganin an cimma ƙudurorin shirye-shiryen raya ƙasa da aka rattaba hannu a tsakanin gwamnatin Amurka da ta Najeriya a shekarar 2015. Kimanin dala Amurka miliyan 25 ne aka ware don ƙarfafa wa jihohin, cikin shirin bunƙasa ƙoƙarin da gwamnatocin jihohin Najeriya ke yi na inganta sha'anin mulki, adalci da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa. Haka kuma za a yi amfani da ƙarin dala miliyan 1.5 don tallafawa ɓangaren kiwon lafiya na jihohin a ƙarƙashin shirin agajin gaggawa na shugaban Amurka na PEF don yaƙar cutar ƙanjamau ta AIDS. Wannan na nufin kenan jimillar dala miliyan 26.5 aka ware don wannan agajin. Duk waɗannan ƙare-ƙaren kuɗaɗen na nuna cewar yanzu adadin kuɗin da aka ware wa Najeriya don gudanar da wannan ayyukan na raya ƙasa sun kai dala Amurka miliyan 1.2 kenan. Haka kuma hukumar ta USAID na aiki hannu da hannu da ma'aikatan lafiya na gwamnatin tarayya, jihohi da na ƙananan hukumomin Najeriya don samar da nagartattun tsarin kiwon lafiya a yankunan. Da zummar samar da kiwon lafiya na bai ɗaya wanda kuma duk mutane za su amfana da shi. Ko bayan wannan hukumar ta USAID na aiki da ma'aikatan kasafin kuɗi da tsare-tsare, lafiya, noma, wuta da ilimi na tarayya da takwarorinsu na jihohi don ci gaba da inganta wannan tsarin ba da tallafi da za a ci gaba da cin moriyarsa daga yanzu har zuwa shekarar 2020. Amurka na da yakinin cewar Najeriya ƙasar da tafi duk ƙasashen Afirka yawan jama'a kuma mafi ƙarfin tattalin arziki, na da tasiri da rawar da za ta taka a makoman dukkan ƙasashen da ke nahiyar Afirka. Saboda haka ne muƙaddashin darakta na hukumar USAID Erin Holleran ta ce hukumar USAID a shirye take ta ci gaba da aiki da hukumomi na Najeriya don shawo kan matsalolin da ke janyo ƙalubale ga ayyukan raya ƙasa. Sharhin muryar Amurka kenan na yau, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan kara ta kaice.
Ga takaitaccen labarin. A kasar Kamaru, jama'a na gujewa yankunan masu magana da harshen Turancin Ingilishi bayan da ɗaruruwan mayakan 'yan aware suka yi arangama da sojojin kasar a jiya Talata a garuruwa 5, da wasu ƙauyuka har mutane 15 suka rasa rayukansu. Al'ummar yankin sun koka akan yadda sojojin kasar ba su ɗauki matakin gaggawa ba a yayin da 'yan awaren suka kai hare-hare da dama a lokaci guda. An yi harbe-harben bindiga tsakanin mayakan 'yan awaren da ba a san adadinsu ba da kuma sojoji na musamman aƙalla su 50 a unguwar Mile 16 a Balipamba da ke kusa da kudu maso yammacin garin Biyuweya. Jami'ai a lardin nan gahar da ke gabashin kasar Afghanistan sun ce adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin ƙunar bakin waken da aka kai a jiya Talata a yankin ya tashi zuwa mutane 68 saɓanin 32 adadin da aka fara badawa a can baya. Harin ya faru ne a gundumar Muhammad Dara a yayin da mazauna garin suka yi wata zanga-zanga a ƙauyen Daka ta neman ko a kori wani kwamandan 'yan sandan yankin. A wata sanarwa yau Laraba, Ata'ullah Khugani, mai magana da yawun gwamnatin lardin, ya ce wasu ƙarin mutane 165 sun jikkata a harin. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya faɗa a yau Laraba cewa gwamnatinsa ta san mutane biyun nan da Burtaniya ke zargi da kai harin guba akan wani tsohon jami'in laƙin asirin Rasha a watan Maris.
To madalla, a gaida Nazir Ahmed Hausawa da kuma takaitattun labaran mu, kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai gobe da safe ku josu abokan aikin mu da wani sabon shirin, ciki ko hadda shirin nan na domin iyali wanda Grace Alheri Abdu kan shirya kuma ta gabatar. Yanzu Ahmadun kowa da kowa nan sashen Hausa, musamman shi Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka mu gabatar da shirin, da Julie Gresham da ta bada umarni, sai injiniyan mu Cedric, ni Ladan Ibrahim ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu lafiya. Alheri.